Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da ma sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 6 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Ana fargaban masu ibada da dama sun mutu a wani hari a cocin Katolika dake Najeriya jiya Lahadi kamar yadda ƴan majalisar dokokin jihar suka fada. A Amurka kuma wasu harba-harba da aka yi a Philadelphia da ke jihar Pennsylvania kuma Chattanooga da ke jihar Tennessee sun yi sanadin mutuwar akalla mutane 6 tare da jikkata wasu fiye da 25. Gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya ce adadin waɗanda suka mutu a wani bala'i na rugujewar dogon gini a kudu maso yammacin Iran ya kai akalla 38.
To kanin labaran kenan aka saurara. To kamar yadda aka ji a kanan labarai, ana sa ran mutane da yawa sun rasa rayukansu a wani hari da aka yi wata majami'a a jihar Ondo. Haka kuma za ku ji cewa jam'iyyar APC ta kammala shirin gudanar da zaben fidda gwani a yau ɗin nan, sai dai batun da ladabar tarwa don na wani an takara shi ne fa daukar hankali.
Da ya taimaki wannan jam'iyyar aka samu aka ci zaɓe, yau shi ne ake nuna ma ɗan yatsa saboda ya faɗi abin da ya yi wa jam'iyya. Ba mu ma kanmu adalci ba.
Kamar kowace ranar Litinin muna tafa da shirin Ciki da Gaskiya wanda zan gabatar mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ana fargaban masu ibada da dama sun mutu a wani hari a cocin Katolika dake Najeriya jiya Lahadi kamar yadda ƴan majalisar dokokin jihar suka faɗa. Ɗan majalisa Ogunmola Soyi Oluwale ya ce maharan sun kai hari ne kan cocin Katolika ta St. Francis dake jihar Ondo a daidai lokacin da masu ibada suka taru a ranar Lahadi, inda 'yan bindiga suka buɗe wuta tare da tayar da bama bamai. Ya kuma ce cikin waɗanda suka mutu har da yara ƙanana. Fadar Vatican ta ce Papa Roma Francis ya yi addu'a ga waɗanda abin ya shafa da kuma ƙasar, waɗanda aka kai musu hari a lokacin bukukuwa, kuma ya miƙa lamarinsu ga Allah da kuma addu'ar Allah ya ba su haƙurin rashin. Gwamnan jihar Ondo Rotimi Akeredolu ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa wannan bakar Lahadi ce a Owo, zukatanmu na cike da juyayi. Ya kara da cewa makiya jama'a sun kai hari kan zaman lafiya da kwanciyar hankalinmu. Akeredolu ya ce za a farauto maharan tare da gurfanar da su gaban kuliya. A Amurka kuma wasu harba-harba da aka yi a Philadelphia da ke jihar Pennsylvania da kuma Chattanooga da ke jihar Tennessee sun yi sanadin mutuwar akalla mutane 6 tare da jikkata wasu fiye da 25, kamar yadda 'yan sanda suka faɗa jiya Lahadi a wani sabon tashin hankalin bindiga bayan kisan kiyashi na baya-bayan nan a jihohin Texas, New York da kuma Oklahoma. 'Yan bindiga sun buɗe wuta a Line South Street na Philadelphia mai cunkoson jama'a, yankin da ke cike da mashaya da gidajen abinci da tsakaddarar ranar Asabar da ta wuce. Jami'ai sun ce an kashe maza 2 da mace guda. Wani faifan bidiyo daga harbin ya nuna mutane akan wani titi mai cunkoson jama'a suna gudu cikin firgici a daidai lokacin da aka rufe bidiyon mai tsawon dakika 22, wanda mai yiwuwa bayan harbin bindigar ne, sai dai bidiyon ba shi da sauti. Akwai ɗaruruwan mutane suna jin daɗinsu a South Street kamar yadda suke yi a kowane ƙarshen mako lokacin da wannan harbin ya ɓarke, inji Spetan 'yan sanda na Philadelphia D.F. Passy.
In an jima kaɗan Hafiz zai sake dawo da labarai, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar Ondo ta tabbatar da wani hari da aka kai wata majami'ar Katolika, lamarin da ya sanadiyar rayukan masu bauta da har yanzu ba a bayyana adadinsu ba. Wakilin Hassan Umar Tambol na ɗauke da ƙarin bayani.
ajiya Lahadi wasu da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a wata church da ake kira Catholic Church a garin Owo a jihar Ondo wanda yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama kakakin rundunar yan sanda ta jihar Ondo uwar gida Amechi Fumulayo ta tabbatar da kai wa churchin hari inda tace mutane da dama sun mutu Mrs. Fumilayo tace an kai wa cocin hari kuma tuni aka fara bincike mutane da yawa sun mutu tace ba za su iya tabbatar da alƙaluman mutanen da nan mutu ba amma tabbas an rasa rayukan mutane da yawa na tambaye ta ko an kama wani a game da wannan harin sai tace a'a ba a kama kowa ba kawo yanzu na kuma tambaye ta ko suna zargin wani ko wasu mutane tace ba su zargin kowa an fara bincike kuma za su yi iya kokarin su tabbatar da cewa an kama mutanen da na aikata wannan danyen aiki Sarkin Hausawan garin Owo Alhaji Nura Abubakar yayi karin haske a game da wannan harin
kaje wurin cocin to kaje labarin mutanen da suka mutu wurin to wanda suka ji rauni fa a cikin gari o ne koko a ina ne lamarin ya faru menene sunan wannan cocin dama an taba kama wannan coci hari koko wannan shine karo na farko kamar me jami'an tsaro suke yi a game da wannan wani hali ake ciki yanzu a nan garin Owo a game da wannan hari to sauran jama'a suna walwala
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambul har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya
gidan talabijin din kasar Iran ya ce adadin waɗanda suka mutu a wani bala'i na rugujewar dogon gini a kudu maso yammacin Iran ya kai akalla 38 wani rahoto jiya Lahadi ya ce ma'aikatan agajin gaggawa sun sake ciro wata gawa daga baraguzan ginin yayin da ake fargabar cewa har yanzu ana iya samun wasu da suka makale a yanzu dai ba a san adadin mutanen da suka rage ba a rugujewar ginin da har yanzu ake ginawa a Metropole Building dake Abadan kusan makonni biyu da suka gabata masu aikin ceto na ci gaba da aiki kuma iyalai na ci gaba da jiran jin ta bakin yan uwansu duk da alƙawarin da aka yi za a kammala aikin bincike zuwa yanzu Rushewar ginin a lardin Kazakhstan ya mayar da hankalin jama'a kan ayyukan gine-gine da ba su dace ba kuma ya haifar da zargi kan gwamnati na cin hanci da rashawa da sakaci. Sakatariyar kasuwancin Amurka Gina Raimondo ta faɗa jiya Lahadi cewa shugaba Joe Biden ya buƙaci tawagarsa da ta duba zaɓin ɗage wasu haraji kan ƙasar China da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya sanya. Domin yaki da hawa farashin kayayyaki a halin yanzu muna duba batun a gaskiya shugaban kasar ya buƙace mu a cikin tawagarsa da bincika hakan kuma dan haka muna kan aiwatar da haka a gare shi kuma zai yanke shawara Raimondo ta shaida wa gidan talabijin na CNN a wata hirar jiya Lahadi da aka tambaye ta ko gwamnatin Biden na tunanin cire haraji kan kasar China dan sauƙaƙa hawa farashin kayayyaki akwai wasu kayayyaki kayan gida kekuna da sauransu kuma yana iya yin ma'ana na duba cire haraji kan waɗannan injita ta ƙara da cewa gwamnati ta yanke shawarar barin wasu haraji kan ƙarafa da aluminium don kare ma'aikata Amurkawa da kamfanonin ƙarafa Biden ya ce yana duba yiwuwar cire wasu harajin da magabacinsa ya kaka bawa kayayyakin cana na biliyoyin daloli a shekarar 2018 da 2019 yayin da ake gwabza yakin kasuwanci tsakanin manyan kasashen duniyar biyu mafi karfin tattalin arziki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta shirya gudanar da zaben fidda gwanin ɗan takarar shugaban ƙasa da dukkan 'yan takara. Bayan musunta cewa an fidda wasu daga cikin 'yan takara 23. Shugaban jam'iyyar Abdullahi Adamu ya ce sun karɓi kofin kwamitin tantance 'yan takara kuma ba a cire sunan kowa daga cikin 'yan takarar ba. Daga Abuja, Salisu Shehu Ashaka na ɗauke da wannan rahoton.
Kwangaba-kwamba da jam'iyyar APC take yi domin gudanar da zaɓenta na fidda gwani dai ya zo ƙarshe, ba makawa dole ne a wannan mako ta gudanar da wannan taro.
Masanin harkokin siyasa na jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kari ke sharhi kan ɗage lokacin da APC ta yi don sanin ɗan takarar da PDP za ta tsayar. Duk muhawara na kan uban jam'iyyar Bola Tinubu ne wanda jam'iyyar ke nuna za ta ladabtar da shi don kalaman da ya furta kan shi ya sanadiyar lashe zaben shugaba Buhari a 2015. Take-taken jam'iyyar bai yi wasu daga 'yan cibiyar kamfen ta shugaba Buhari BSO irin su Alhaji Muhammad Murtala daɗi ba.
Da ya taimaki wannan jam'iyyar aka samu aka ci zaɓe, yau shi ne ake nuna ma ɗan yatsa saboda ya faɗi abin da ya yi wa jam'iyya. Amma a zo a ce za a kama a karya, za a zaɓo wani mutum a ce ba za a zaɓo wani mutum ba, ba mu ma kanmu adalci ba, saboda haka dan menene ake so a ci mana irin wannan mutuncin ko muna cikin jam'iyyar nan? Kuma ai abin da Tinubun ya faɗi ai ba ƙarya bane, mutum nawa suka taimaki Buhari da bai taimaki su ba?
Sunana Honorable Dattu Ali Kuma, ina cikin kwamitin gudanarwa na jam'iyyar APC na ƙasa. Ko consensus ko zaɓe duk yana cikin constitution ɗinmu na jam'iyyar APC, ya ce ko a yi daidaito ko kuma a je filin zaɓe. Muna fata ɗin su 'yan takara su ya su sun daidaita sun fidda mutum ɗaya, kaga sun rage mana aiki su. In ko ba su beyu ba ka mu dai muna shirye-shiryen batun zaɓe.
Masanin kimiyyar siyasar Dr. Kari ya ce ya zama mai mahimmanci APC ta yi taka tsantsan da jigonta Tinubu wajen yin zaɓe mai adalci a fidda gwani.
Ina ganin cewa idan Bola Tinubu aka yi zaɓe ya faɗi a zaɓen Allah da Annabi, to babu wani abin da zai yi. To amma muddin aka ci gaba da nuna alaman cewa ana so a tilasta masa sai ya fita ko kuma sai ya hakura ko sai an soke takararsa ko kuma sai an uzura masa, to wannan zai tuntura shi kwarai da gaske, kuma yana da ƙarfin gaske. Ba ma a sashen kudu maso yammaci inda nan ne sashensa ba, har ma waɗansu sassa na ƙasar nan da dama, yana da karɓuwa, yana da tagomashi. To saboda haka dole ne a yi taka tsantsan akan maganar nan ta Tinubu. Zaɓin da jam'iyyar take da shi shine ta bari ya takara, in ya ci to in bai ci ba kuma shikenan. Idan aka yi zaɓen Allah da Annabi ya faɗi, to babu wani dalilin da zai sa ya tawaye.
An fara ɗaukan tsauraran matakan tsaro a Abuja, musamman hanyoyin tsakiyar gari da ke dosar filin Eagle Square inda za a gudanar da zaɓen. Salisu Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaida Salisu Shehu Ashaka, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu a nan Washington DC agogo na cewa ƙarfe 1:14 na dare. Yanzu kuma mu haɗa shiri na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkamu da shirin Ciki da Gaskiya wanda ke bin kadin waɗanda aka danne wa haƙi don tabbatar da gaskiya ta halinta. Har yanzu muna kan batun garin 'ya'yan mariga Alhaji Abu a Kidiya. yaya ga marigayi mai martaba sarkin zazzaushe Idris. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfi Lahashin Gumel. Kamar yadda muka bar kofa a bude dan ƴaƴan marga Alhaji Shehu Idris su shigo shirin nan dan su yi bayani kan gadan ƴaƴan baffansa Abu Akibiya. Da farko lawyensu barista Breda Jafaru ya ce ka'idarsa ba zai ci komai ba har sai an kammala sauraron shari'ar. Amma yanzu ya sake matsaya inda ya shigo shirin nan da kundin bayanai da aka dauko daga taskar margayi sarkin Zazzau Shehu Idris na bayanan da aka rubuta kan gadan. Kafin mu je ga martanin lauyan, amaryan marigayi Abu Akibiya Hajiya Suwe Bazubair Bamalli ta ce mai gidansu ya bar maƙudan kuɗi, amma Allah bai baiwa marigayi Shehu Idris damar miƙa wa sauran yaran gadansu ba, kuma hasali ma bai taimaka musu wajen karatu ba.
Ni sunana Suwe Bazubair Ali Zubairu Jos, ya Zubairu Bamalli Jos, ya yi aiki a Filato.
Kuma kina ɗaya daga cikin matan marigayi Alhaji Abu Akibiya.
Ne ne karamansu.
Ife amarya. To, yi mana bayanin me za ki ce kan bayan shi mai gidanku ya rasu an yi maganan gado da har yanzu ake ta cewa ba a bayar ba. Me kika sani kan wannan maganan?
To abinda na sani kan lallai a gabanmu aka ce an ba mu namu mu uku da muka taka ba. Bayan an ba mu aka kasa na yara 25. Aka ce to gaskiya ba mu. Yanzu goma ga Allah ne ƴan uwana, ba za a ba mu ba za a juya musu sai lokacin da suka yi ƙarfi suka san taɓa kuɗi juyawa za a ba su. Muka ce a ba komai ranka daɗe, Allah ya ba da taimako, ka karɓi namu muka yi gaba. Ka kaji yanda bayani take.
Wato ma'ana ku naku a lokacin an da aka an raba an ba ku sai aka bar na yara waɗanda hankalinsu lokacin bai kai a ba su nasu ba?
Ƙwarai da gaske. Tunda duk ƙanana ni manyan ma ba su wani mallaki kansu ba, ba wani karatu suka samu ba isasshe ga mahaifinsu ya rasu, kuma muka sa rai mai martaba zai iya taimakonsu game da karatu tukuna ma san mata. Muka ga kowa ya daidai ba matsala akwai shi, sai muka haƙura. To har muka samu suka kawo haka, muna dai cikin yanayin dai damuwa. Muka nan muka bar mu Allah dai ba mu da wani nayi, tunda shi ne babba kuma muna nan muna biyayya gare shi. Saboda zumunci da kuma sanin ya kamata muka daure ba budur mu da su ba wanda ya ce komai a kai.
Wato su dai yara sun zauna sun rayu suna ta da har suka girma ba su samu wani taimako na musamman da zai rike rayuwarsu ko karatunsu ko shiga wata sana'a ba.
Ni kwarai da gaske ba karatu ba sana'a. Bari kuma yanzu suka taso shekarunsu ya isa suna da ƴan uwan zamansu duka ba a samu ba kwata-kwata. Sun ce to haƙuri a bar mu Allah al'amarin sosai.
Hajji za ki tuna kun taɓa kai wa shi marigayi mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris ziyara kuka ɗauko masa wannan magana ta gado ko kuma ba abin da kuka taɓa yi?
Mukan kai ziyara da dama sosai, ni ba ni rabo da fara a gaskiya ina zuwa. Amma ko na je na neme shi da magana gaskiya sai ga yanayin shi ma ya canza fuska ne haka sai na dufe kip ba na ci mishi komai gaskiya ba na.
Amma dai in kika shiga fadin kina samu ki gana da shi?
Ya muna gaisa ina zuwa.
Kamar yadda na faɗa a farkon shirin, lauyan ƴaƴan marigayi Alhaji Shehu Idris barista Breda Jafaru ya sauya matsayarsa ta kin yin magana. Inda ya baiwa wannan fili bayanin halin da ake ciki.
Yanzu masu ƙara sun shigar da ƙaransu suna neman gadansu a wajen marigayi mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Dr. Shehu Idris ta wajen ƴaƴan shi, inda suke maganan cewa har mai martaba da su bai ba su gadansu ba. Wannan shi ne on the surface abin da suke nema a kotu, kuma gabaki ɗaya sun jimillanta kuɗaɗen da suke nema kuɗi ne masu yawa. Wanda kamar yadda kake gani nan a hannuna rabban gadan Alhaji Abu Akibiya ne wanda
bari mu dauke shi sosai dilo da shi sosai kamar ta dauki wannan hoton bari mu gani gashi na rubuta rabban gadan Alhaji Abu Akibiya. Wannan shine asalin file inda aka tara duk bayanan gadan nan.
wannan shine asalin fa'il da aka fara dukkan bayanan da ya kunsa na gadan nan gabaki daya
wanda yake hannun mai martaba marigayi sarkin zazzau
sarkin zazzau Alhaji Dr. Sulaiman Ismail da Allah ya shiga rahama
to shike ne cigaba da mana bayani dawo matsayin ka cigaba da mana bayani
to wannan garaban gado an yi shi a tun 1980 ma marigayin ya rasu ne a 1979 kuma wannan rabon gadon an yi shi ne a tun 1980 wanda gabaki daya abinda mamacin ya rasu ya bari ya bar kudade ne da ke cikin bankin UBA naira 43,000 da naira 533 da kuma kwabo 22 wanda ya kuma bar kudin babban moto da aka sayar ma da wani Alhaji Musa wanda kudin babban motan kimanta a lokacin naira 13,000 ne da 500 da naira 50 da kuma kudin da Alhaji Ibrahim ya karba don cikon kudin ita wata mota shi ma da ya siya a wajen shi naira 1,000 sannan sai kudin da dan Galadima ya karba don biyan lauyen shi a marigayi ba ake biya naira 500 a wannan lokacin sannan sai kudin Saifullahi sai kudin da Saifullahi Muttaka Kumasi wanda tsohon alƙalin Supreme Court ne na Nigeria wanda shi kuma yana aure yana shi marigayi Alhaji Abaki bai yana aure ne da kanuwan shi ita shi marigayi Saifullahi Muttaka Kumasi wanda yana matsayin kawu ne a wajen Muttaka dan Abu Akibe wanda shi ma yana cikin wanda suka jagoranci wanda shine jagoranci kai wannan kara kotu dan neman gadan su wannan kudi shine naira 200 sannan sai kudin mota salon dake hannun dan Galadima naira 800 jimillan kudin aka hada gabaki daya abin da ya bari na kudi shine naira 66,000 da naira 783 da kwabo 22.
Barista Birir Jafaru ya ci gaba da bayaninsa daga kundin da ke nuna yadda aka baiwa manyan ƴaƴan marigayi a kibiyar Bangardans daki-daki. Duk da yake ba shi da bayanan da ke nuna cewa an baiwa sauran ƙananan yara 7 nasu gadan. Amma ya ce su ma kudinsa kamata ya a ce suna ajiya a asusun banki.
Wannan abubuwan da ya shafi gadin shi kenan a dan takaici wanda akwai abubuwa masu dindin yawa kaman yanda aka koma ana magana cewa ko mai martaba ya riki kudin marigayi Alhaji Abu Akibiya ya bai ba magadan shi ba to ai wannan wani abu ne wanda ma kwakwalwa ba zai dauka ba saboda shi mai martaba mai taimakon al'umma ne yana da mabambantan cases irin waɗannan wanda ya amsa kudin gado ba ko ya amsa kudin gado ba yayi kula da kudaden gadan mutane wanda gabaki daya addu'a ne da san barka ya biyo baya sai kuma a'a na ɗan dan uwan shi ne wannan kudin shine zai rike wanda gabaki daya bai gaure wannan kudin daidai da ƙwayan zarra a cikin kudin cikin dukiyarsa ba gaba daya bai ma ga kalan wannan kudin ba dan ba ma da shi aka rabo ba committee ne ya nada dan su tantance komai ayi duka abubuwan da za a yi don a fitar ma da magada hakunan su
amma muka dake ka kawo maganar taimako su ƴaƴan marigayi Alhaji Abu Akibiya sun ce yayin da shi yake ta tura ƴaƴansa su da makaranta da sauransu su yayi watsi da su ne ba abin da ya musu
to ai wannan kuma kai ka faɗa saboda ga duka ƴaƴan Alhaji Abu Akibiya ba wanda bai karatu ba
amma in ka kalle su za ka ga suna cikin kuncin talauci a halin yanzu
to bari in dauko maka case study akan shi Muttaka gabaki daya rayuwar shi yayi ne a gidan mai martaba sarkin zazzau dake Abuja sai har bayan da ya rasu ne yazo ya kwashi kanshi ba kuma wanda ya ce mishi yazo ya dauki wani abu a cikin kanshi shine a karan kanshi yazo ya kwashi kayan shi ya bar gidan to kaga in ba taimako ya za a yazo har gidan mai martaba ya zauna a gidan shi yake zauna a nan Abuja kuma duk wani marurin shi duk wani abubuwa da ya shafe shi shi da kanshi mai martaba yake daukar ragaman yin mishi abubuwan shi
ga waɗanda ke da labarin yadda sarakuna ke rayuwarsu kusan kaga ba a fiye zuwa kai tsaye wajen sarki a yi masa magana ba akwai kamar matan da suka yi bayani su ba su ma da ikon iya yi wa shi marigayi sarkin zazzau magana kasance wasu babban sarki a babbar masarauta da haka akwai abin da ba su fahimta ba kan wannan gadan da suke daukar shi mijinsu ko babansu marigayi Alhaji Abu Akibiya ya bar makudan kuɗaɗe da ba a ba su
wato wannan maganan ya kamata in yi dariya ne akai saboda wani abu ne wanda idan aka bar al'umma si jojin wannan al'amari za su yi adalci ga shi gabaki ɗayan al'umma ba don komai ba saboda
mai martaba sarkin zazo babu wani protocol ka'idanci da za a ce sai mutum yana da protocol iri kaza sannan zai je ya ga mai martaba sarkin zazo kofar shi ko da yaushe a bude take ko ma wane ne ko menene ka zo da shi mai martaba zai saurare ka abin da lokaci ba mu damar ka muku kenan sai a tare mu a shirin mu na mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ka muku ci gaban shirin yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen ka muku wannan shirin Nasiru Adamiyele Kaya ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya to kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon
zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara
ba daukan ba filata ne ba komai bane rabi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shima
ya illa tura yayan masu hannu da shi ne kadai makarantu masu inganci ne
ko wallahi su sani wa'annan yayan talaka da suke ko uwansu wataran sai sun zo sun sa su roho
menene roho
ihu
zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya ku kasance da muryar Amurka
to sai aka kasance da mu a cikin shirin mu na hantsi nan da karfe 8 dan jin wannan shiri na zauren matasa don ku muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
ana fargaban masu ibada da dama sun mutu a wani hari a cocin katolika da ke Najeriya jiya Lahadi kamar yadda 'yan majalisar dokokin jihar suka faɗa ɗan majalisa Ogunmola Suyi Oluwale ya ce maharan sun kai hari ne kan cocin katolika ta St. Francis da ke jihar Ondo a daidai lokacin da masu ibada suka taru a ranar Lahadi inda 'yan bindiga suka buɗe wuta tare da tayar da bama bamai ya kuma ce cikin waɗanda suka mutu har da yara ƙanana a Amurka kuma wasu harba-harba da aka yi a Philadelphia da ke jihar Pennsylvania da kuma Chattanooga da ke jihar Tennessee sun yi sanadin mutuwar akalla mutane 6 tare da jikkata wasu fiye da 25 kamar yadda 'yan sanda suka faɗa jiya Lahadi a wani sabon tashin hankalin bindiga bayan kisan kiyashi na baya-bayan nan a jihohin Texas, New York da kuma Oklahoma. 'Yan bindiga sun buɗe wuta a line South Street na Philadelphia mai cunkoson jama'a yankin da ke cike da mashaya da gidajen abinci da tsakar daren ranar Asabar da ta wuce. Gidan talabijin ɗin ƙasar Iran ya ce adadin waɗanda suka mutu a wani bala'i na rugujewar dogon gini a kudu maso yammacin Iran ya kai aƙalla 38. Wani rahoto jiya Lahadi ya ce ma'aikatan agajin gaggawa sun sake ciro wata gawa daga baraguzan ginin yayin da ake fargabar cewa har yanzu ana iya samun wasu da suka makale. Sakatariyar kasuwancin Amurka Gina Raimondo ta faɗa jiya Lahadi cewa shugaba Joe Biden ya buƙaci tawagarsa da ta duba zaɓin ɗage wasu haraji kan ƙasar China da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya sanya domin yaƙi da hawa farashin kayayyaki a halin yanzu. Muna duba batun a gaskiya shugaban ƙasar ya buƙace mu a cikin tawagarsa da bincika hakan kuma don haka muna kan aiwatar da haka a gare shi kuma zai yanke shawara.
To a gaishe ka masu sauraro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ita na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.